Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger. Inda za ku ji cewa gamayyar jam'iyyun adawa a kudancin Najeriya sun nemi a maida hukumomin zaben jihohi karkashin hukumar INEC ta ƙasa. To ko menene yayi zafi?
So da yawa in an yi zaben nan gwamnatin suke amfani da ƙarfin shi su danna zaben nan ta koyaya fata suke za su.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Niger inda ma'aikatar harkokin cikin gida ta kaddamar da wani bincike akan magadan garin ƙasar. Za ku ji ƙarin bayani. Sannan yau za mu ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakinku kan irin hanyoyin da gwamnatin tarayya ke bi wajen ganin an sako sauran 'yan matan Chibok. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan kada a manta muna nan ɗauke da labaran wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Dakarun Iraki da na Kurdawa sun ce sun sake kwato wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Mosul, yayin da suke ci gaba da dannawa da zama kwato birnin daga hannun 'yan ISIS. Farmakin da aka jima ana dakon fara shi yana samun goyon baya daga jiragen yakin Amurka da suka kunshi dakarun 'yan Sunni da na 'yan Shi'a, matakin da ya shiga kwanaki na biyu yau Talata, sai dai har yanzu ana faɗa ne daga wajen birnin na Mosul. Shugaban Amurka Barack Obama da yake jawabi yau Talata a nan birnin Washington ya ce yakin birnin Mosul zai kasance da wahala. Duk da haka ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa za a yi nasara akan 'yan ISIS a birnin. Ya kuma ƙara da cewa ta yiwu akwai farar hula miliyan ɗaya da suke zaune a birnin. Saboda haka ya ce baya ga ta sakeyar 'yan ISIS, gwamnatocin ƙasashen biyu za su fi mai da hankali akan kiyaye lafiyar jama'a da kuma ba da taimakon jin ƙai ga farar hular da ke tserewa daga faɗan. Wannan shi ne muhimmin abu da gwamnatocinmu za su fi kulawa da shi. A gabashin birnin Mosul, mayakan Kurdawa da ake kira Peshmerga sun ƙara dannawa cikin sauri. Amma a kudancin birnin, sannan a hankali dakarun Iraki ke kutsawa, saboda sun faro kai farmakin ne kusan kilomita 40 daga birnin na Mosul.
'Yan ƙungiyar Al-Shabab sun kwace Afgoye, garin da ke da nisan kilomita 30 daga yammacin Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce mayakan da ke ikirarin kishin addinin Islamu sun tada bam mai ƙarfin gaske da suka ɓoye cikin wata mota kusa da ofishin 'yan sandan garin na Afgoye a yau Talata. Mayaka ɗauke da manyan makamai suka fantsama cikin ofishin yayin da wasu da dama suka shiga kudancin garin. Wani mazaunin garin da ya so a sake sunansa ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa ya ga 'yan Al-Shabab da idansu a kan titina. Dakarun gwamnati da jami'ai sun tsere zuwa yankin Bara Ismail da ke kusa da garin na Afgoye. Dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar haɗakan Afirka a Somalia da ake kira AMISOM a taƙaice na da manyan sansanonin bayan garin na Afgoye. Sai dai wani mazaunin garin ya gaya wa muryar Amurka cewa mayakan na Al-Shabab sun buɗe wuta kan ɗaya daga cikin sansanonin, amma sojojin ba su bar sansanin ba. Ƙungiyar Al-Shabab, wadda ta daɗe tana faɗa da gwamnatin Somalia tun shekarar 2006, ta sha alwashin dagula zaben da ake shirin yi a ƙasar. Garin Afgoye na ɗaya daga cikin garuruwa tara da jami'an tsaron Somalia suka ce na fuskantar barazanar harin 'yan Al-Shabab.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya kwaɓi Donald Trump yau Talata saboda ikirarin cewa an yi masa maguɗi a zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi cikin wata mai zuwa. Shugaba Obama yana mai cewa ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar Republican ya daina gunaguni, amma ya ja hankalin masu kaɗa ƙuri'a akan cewa shi ya kamata ya ci zaben. Iya tsawon rayuwata ko a tarihin siyasar zamanin yau, ban taɓa ganin inda wani ɗan takarar shugaban ƙasa ke neman dagula zaɓe da shirin zaɓe ba, kafin ma lokacin zaɓen, a cewar shugaba Obama a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House. Ya ƙara da cewa ba a taɓa ganin irin haka ba, kuma zance ne mara tushe. yayin da Trump ya samu koma baya a sakamakon kurban neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ga abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Trump ya fara shakku akan sahihancin zaben.
Kungiyoyin agaji suna kashedi kan matsanancin karancin abinci da ake fama da shi a yankin tafkin Chadi sakamakon rikicin Boko Haram. Jami'an kiwon lafiya a sansanin yan gudun hijira da ke jihar Arewa mai nisa ta kasar Kamaru na kokarin shawo kan matsalar ta yunwa da ta'addabi kananan yara a cewar Moki Edwin wakilin muryar Amurka. An kai kananan yara yan gudun hijira guda biyar daga Najeriya asibitin da ke sansanin yan gudun hijira a Minowa jiya Litinin kenan. Cikin wannan watan yara 70 sun buƙaci jinya a asibitin. Jami'ar kiwon lafiya Irene Mbaga ta ce dukkan yaran da aka kai yunwa suke fama da ita amma asibitin ba shi da wadatattun kayan jinya. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya inda gamayyar jam'iyyun adawa kudancin kasar ta nemi a maida hukumomin zaben jihohi karkashin hukumar ANIC ta kasa. Ga Babangida Jibril da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aika mana daga Lagos.
A taron da suka gudanar domin bayyana rashin jin daɗin su dangane da yadda hukumomin zaɓe na jihohi ke bayyana jam'iyyun da ke mulki a jihohin nasu a matsayin wanda suka lashe zaɓukan da ake gudanarwa, shugaban ƙungiyar jam'iyyar UPN a jihar Ogun Otumba Rotimi Faseda ya ce ko kadan yanda jam'iyyun da ke mulki ke bayyana cewa suke lashe zabukan da aka gudanar a jihohinsu bai dace ba. Yayin misali da zabukan da aka gudanar kwanan nan a jihar Ogun inda jam'iyyar APC da ke mulki ta lashe zabukan da aka gudanar a kananan hukumomi 20 na jihar da kuma yan kuran ci gaban al'umma 37. Ice matakan da ake dauka yanzu domin gudanar da zabuka bai dace ba, don haka muna kira ga majalisun tarayyar Najeriya da su zauna da kuma yin gyara a kundin tsarin mulkin kasa yadda za a kawo ƙarshen hukumomin zabe na jihohi da suke bayyana rashin adalci a lokacin zabuka na ƙananan hukumomi. Kwanan nan ne dai ministan shari'ar Najeriya Alhaji Abubakar Malami ya kafa wani kwamiti mai zaman kansa da zai duba yin gyara a yadda ake gudanar da zabuka a kasar. Kwamitin kuma da ke ƙarshen jagorancin tsohon shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Ken Innamani. To koya sauran 'yan Najeriya suka ga wannan kiraye-kiraye da 'yan siyasan ke yi, tambayar kenan da naiwa Alhaji Iroladan, wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum.
A gaskiya gara mai da shi a gwamnatin tarayya, saboda so da yawa in an yi zaɓen nan gwamnonin suke amfani da ƙarfin shi su danna zaɓen nan ta koyaya fatin su ita za su ci. Amma in zaɓen nan ya koma hannun gwamnatin tarayya ko kuma ANIC na tarayya, kaga sauran ƙananan jam'iyyoyi su ma za su takara, kuma ba yanda za a yi a ce a jiha gaba ɗaya a ce an yi zaɓen fatin guda ɗaya ta ci.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida. A Najeriya har ila yau rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kaddamar da taron amintattu don shata jadawalin kyautata hulɗa tsakanin jami'an 'yan sanda da fara hula domin a yaƙi masu aikata miyagun ayyuka. Daga Yola ga rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana.
Taron kwamitin amintattun na daga yunkurin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris na kyautata hulɗa da fahimtar juna tsakanin farar hula da kuma jami'an 'yan sanda domin daƙile ayyukan miyagu da ɓata gari, in ji kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Malam Musa Kimo.
Ka san shi Inspector General Police ya ba da wannan doka domin ya san cewa mu a aikinmu dole in muna so mu yi nasara dole mu yi kusa da mutanen su taimake mu, mu taimake su. Shi yasa muka ga ce ku kuka zo muka tattauna.
Jama'a da dama ke ɗari-ɗarin hulɗa da 'yan sanda, yana iya kasancewa su dawo rumammu.
Ina tabbatar maka cewa za su yi aiki tsakanin jihar, kuma an kunga wayansu mu wayanda suna nan ɓatattu ku gaya mana.
Taron ya yi nazarin fito da jadawali na ilimantarwa da sanar da al'umma buƙatar haɗa ƙarfi guguda wajen samo maslaha ga ƙalubalen tsaro da ƙasar Najeriya ke fuskanta, musamman jihar Adamawa da ke fama da matsalar Boko Haram, 'yan fashi da kuma satan mutane domin neman kuɗin fansa. Shugaban ƙungiyar 'yan banga na jihar Adamawa Dr. Murtala Aliyu shawara ya bayar kan hanyoyi da suka dace a bi na tabbatar da dorewar shirin tuntubar juna da hukumar ƴan sandan Najeriya ta kirkiro.
Amma gara dinga haduwa cotton sai tattauna sai x-ray in aikin police din me suke yi ina ne aka samu lapses me ya kamata su a ba su shawarwari amma taron na ba da shawara guda biyu akwai babban taro irin na wannan akwai ya kamata kuma a samu karamin taro na wanda suke da ilmin security sai su zauna da commissioner a office su tattauna domin ga ba kowani magana zaka yi a bainar jama'a.
Rashin kyautata aikin dan sanda da kula da jin dadin sa a dai bangaren yaji shugaban kungiyar kyautata dangantaka tsakanin jami'an ƴan sanda da jama'a na jihar Adamawa Alhaji Sabo Bagaji na daga cikin matsalolin da ke rage musu kwarin gwiwa wajen yaki da masu keta dokoki da aikata miyagun laifuffuka.
Hakika kaman yadda na sha fadi kullum gaskiya tsakani da Allah ƴan sandan nan wayanda suke can kasa din su ma mutane ne kaman mu dubi irin yanayin yanda suke rayuwa wallahi zai baka tausayi don haka in dan sanda ya saki hanyarsa yana yin wani abu wanda ba shi ba zaka ce yayi daidai ba amma kuma wallahi zaka tausaya masa.
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya.
To a gaida Sanusi a jamhuriyar Nijar kuwa ma'aikatar harkokin cikin gida ta kaddamar da wani bincike akan magadan garin kasar. Binciken na zuwa ne yayin da magadan garin suka kwashe sama da shekaru 5-5 akan bukamansu. Daga birnin da magaram ga rahoton da Tamar Abara ta aika mana.
Binciken na magadan gari da za a yi ya biyo bayan kuduri na ofishin ministan cikin gida. Laminu Isa Kabra shine magajin gari na shiya ta uku a nan da'irar da magaran ya ce wannan bincike daidai ne.
Ya kamata kai shekara 5-5 ya kamata a zo a bincike ka a ga menene tunda dukiyoyi su rika biyo na al'umma a hannunka menene kai da wannan dukiyar ta al'umma kai ita kankanta al'umma menene kamata wanda yake tsorace to ya san abin da yi.
Sadatu dan malam na kungiyar farar hula a nan da magaran cewa yayi tunda zarcewa za su yi lalle ne a bincike su
to tunda an kara musu lokaci to muna so lalle lalle a yi bincike kuma a yi bincike na fi sabilillahi na Allah da Annabi.
Su ma dai jama'a gari sun yaba da wannan bincike da za a yi
daidai ne a bincike su wa'ansu ana gudun kawai wani abu ya biyo baya bincike tsautsayi ne kenan muna gudun Allah kiyaye amma muna ba da ƙarfin gwiwa a yi binciken muna so a yi shi binciken wannan sarai.
Ministan na cikin gida ya kuma ba da umarni ko kuma wa'adi na magajan garin su maido dukkan kudaden da ake bin su na rubun tsimi wato OPVN wanda suka amshi abinci. Labinu Isa Kabra ya ce su dai sun sanar da mutanen su.
Shi wannan zance na abinci duka ya zama na dukiyar jama'a ce dai. Tunda duke kasa ce ko duke OPVN ce in ka zo duke OPVN ko kamfani ne na kasa. Kenan ka sai da ka zuba kuɗi ka wannan daidai ne saura kwana tara yanzu yau ko.
Shi ma Sadatu dan malam na kungiyar farar hula cewa yayi wannan kuɗi na OPVN da ake bin su lalle ne su maido shi.
Kenan ya kamata a ce lalle lalle sun maido wannan kuɗin kuma in sati biyun ya huce insha Allah mu za mu je he an ba mu listikin su.
Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
To yau muna so ne ba ku dama ku tufa albarkacin bakin ku kan irin hanyoyin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke bi wajen ganin an sako sauran ƴan matan Chibok yayin da ake bukukuwan sakin 21 daga cikin ƴan matan. Rotanni da dama dai na nuna cewa an yi musayar ƴan matan ne da wasu komandojin kungiyar Boko Haram kafin a sake su. Ko da yake gwamnati na cewa babu wata musaya da aka yi. Kuna ga in ta kama a yi musayar wajen sako sauran ƴan matan ko ku a'a? Kafin mu buɗe layukan mu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yeah. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla kiranmu na farko ya fito ne daga Wushishi. Wane ne akan layi?
To
Malam Bala muna maka lalle marhabu, menene ra'ayinka?
To gaskiya alina a game da maganar sai matan su gobe. Mun farko sun gano su da aka yi. Kuma sauran su rage Allah ka a gano su. Amma ina kira da gwamnatin Najeriya cewa ba an mata su gobe kai aka sace ba. Akwai mata daban-daban da aka sace suna nan ana garkuwa da su. Ko kudin su ba su da iyawa da murhu ne su ne sabbin da ake magana an su gobe ba magana sauran ba.
To mun gode Malam Bala. A yanzu dai muna Wushishin. Wane ne kuma akan layi?
Kana magana ne da Aminu Hassan Makusi da Kwazi distinguished daga gari.
Yawwa malami ne, muna jinka.
To ai kamar yanda kuka nema a bada shawarwarin sako sauran yan bad. Gwamnatin Najeriya ta bar jama'a a duhu.
Na'am.
Wani hanya aka bi aka karbo wayancin a sanar da jama'a? In an sanar da jama'a wa hanyoyin da aka bi, in ma na musanya ne, to a cigaba da musanyan har a samu sauran, saboda iyayen sauran sun matu, yan kasa kuma sun matu, an sako yaran nan.
To mun gode Malam Aminu, ga dukkan alamu dai shi yana goyon bayan a yi musaya da komandojin wato Boko Haram. Ga wani daga Abuja, wane ne akan layi? Wa alaikum salam. Malam Bishir, idan na ji sunan naka daidai kaman ka yi ɗan ƙasa-ƙasa, ko za ka nan daga murya?
Sunana Bishir Usman ne.
Yawwa, to muna jinka. Muna ji yanzu. Muna jinka.
Gaskiya ra'ayina a nan wurin, ka gane ko? Gaskiya wannan game da yan mata da ake cewa za a sako. Yan Boko Haram sun ce wanda aka tura na yakin sojoji yawa da ya kashe. Wannan canje-canje da ake cewa za a yi. Gaskiya fara ya cewa za a yi da ta yi daidai an ga kawai da kasance. Saboda ka gana aka ce za a yi abu ba a cewa za a tabbacin yi shi. Saboda Najeriya har yanzu ne aka ce za a yi ne kawai daidai an gani yan sana. Saboda haka kullum mu dai ana cewa za a yi mu za a yi mu za a yi mu kuma dai har yanzu ba mu gane da kakan ba ba gaskiya. Allah.
To a Malam Bashir kenan daga Abuja. Muna tattaunawa ne kan batun kan irin hanyoyin da gwamnatin tarayya ke bi wajen ganin an sako sauran 'yan matan Chibok yayin da ake bukukuwan sakin 21 daga cikin 'yan matan. Ga kira mun samu daga Maiduguri. Wane ne akan layi? Na Maiduguri, kana tare da mu? To kaman layin nashi ya tsinke. To kamar da nake cewa dai muna tattaunawa ne kan irin hanyoyin da gwamnatin tarayya ke bi wajen ganin an sako sauran 'yan matan Chibok yayin da ake bukukuwan sakin 21 daga cikin 'yan matan. Rahotanni da dama dai na nuna cewa an yi musayar 'yan matan ne da wasu komandojin kungiyar Boko Haram kafin a sake matan. Ga wani kira mun samu, daga ina ne? Wa alaikum salam. Da
chairman ne ya Allah kautul hore lo mai bire din da wura bakin tayi yamma.
To muna jinka chairman.
Muna mu shawara da muke badawa a sasinta.
Misali chairman, ka goyi bayan a yi musayar waɗannan 'yan mata da wasu mayaƙa ko kuma komandojin ƙungiyar ta Boko Haram?
Ai mun san ya duk muna neman sulhu duk yanda za a yi zaman lafiya, ka za ta zauna lafiya. Shi muke fata. Kuma muna fata Allah ka muna zaman lafiya. Ni ne Lawa Mai Biredi tuni yamma nan da Wura Local Government.
To Malam, mun gode ƙwarai da gaske. Ga wani kira mun samu daga Port Harcourt. Wane ne akan layi? Na fata sun kana, to kaman shi ma layin nashi ya tsinke. Muna tattauna ne kan batun sakin 'yan matan Chibok. Ga kira mun samu daga jihar Adama. Wane ne akan layi?
Alhaji Muhammad Fora daga Adamawa.
To Alhaji, muna jinka.
Maganan dai abinda zan gaya gwamnatin tarayya, to wayannan mutane an karba da musaya, to sauran mutanen da suka rige sunan taya za su yi su karba kuma.
wato kana neman karin haske kenan?
Eh, ina neman karin haske.
To, da fatan waɗanda alakin wannan tambaya da kai tara ta wayan su suna jinka. Mun gode kwarai. Bari mu je jihar Zamfara. Wane ne kallai?
Ana magana Alhassan daga Zamfara.
Yawwa, muna jinka.
Nan ne shi ne ina ba da goyon baya akan yan takama ga ayi canji. Ya musanya da fursunin to ayi. In dai haka ne zama alkhairi ga mutane.
To, mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira mun samu daga Borno. Wane ne kallai? Naga kaman line na Borno ya tsinke. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Ga wani kira daga Nasarawa. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Suna na shi Ayyub zan yanci ne cikin jihar Nasarawa.
To, muna jinka. Muna jinka Malam Shaibu.
To, shawara ta da shugaban kasa shi ne. Gaskiya ni ba na goyon bayan a yi musu sanya fursunonin ɗan Boko Haram a Bayo.
Na kwaso a ce na ji dalilin Malam Shaibu daga jihar Nasarawa da fatan zai saki kira. Wane ne akallai? Mun samu kira daga jihar Rivers. Wane ne akallai?
Hashim Mummun ne dan Niger wanda yake zaune a nan jihar Rivers.
To, Malam Hashim, muna tare da kai.
Eh, to, gaskiya ra'ayina wannan da sai dai a yi taka a tsantsan da yake tsantsan gaskiya mun wahala duka ma yankin kuma ana neman zama lahiya shi kuma ta duk wanda yake yana ganin ya haifi ɗan shi to yana son ya mori ɗan shi amma gaskiya a wajen sakin kumandodin Boko Haram sun ci amanan mutane ya kamata a yi taka a tsantsan ko da yake shi ne gidanmu babanmu ya yi mu sanin abin da yake zama hakikan gare mu kuma za mu tanya shi da adda idan shi ne zai kawo mana zama lafiya a ƙasar nan da yankin mu duka to za a iya yi amma ba wai an ansake su ba a tabbatar da cewa in an ma yi masayar suka sako yaran to su koma su gargaɗi abokan aikin su cewa wannan ta'asar lokaci yayi da za su bari saboda ko da yakin duniya aka yi sai an zo an sa hannu an rattafa a zamana lahiya kowa ki yahi kowa ba kiya ga aiki an kashe sauran waɗanda suka kashe wasu ba.
To, Malam, mun gode Malam Hashim kenan daga jihar Rivers. Da fatan dai mutanen za su san cewa ita gwamnatin Najeriya ta musanta cewa ta yi musayar wato kwamandojin Boko Haram da ƴan matan. Muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da tseren keke na Tour de France wanda ya fi farin jini daga cikin wasannin tseren keke na duniya. A dazu-dazun nan daidai hukumar da ke kula da tsarin shirya tseren keke mafi farin jini a duniyar na Tour de France ya fiddo jadawalin inda 'yan tseren za su bi a wannan shekara. Za a dai tashi ne daga Düsseldorf a kasar Jamus zuwa Paris babban birnin kasar Faransa. An keɓe wurare da dama inda tseren keke kan na bana zai bi wanda aka share shekaru ba a bi waɗannan santoci ba kamar garin Mancho na ƙasar Faransa inda aka soma tashi zuwa tseren keken a shekara ta 1903. Marabin da a tashi tseren keken mafi farin jini a duniya na Tour de France daga ƙasar Jamus to shekara ta 1987 a Berlin kuma a wannan shekara Stefan Roche shine yayi nasara. Daga tseren keke sai mu kulla zuwa wasannin kwallon kafa inda a yau ake can yanzu haka ana dabsawa a wasa mafi farin jini ta wasan tamola a nahiyar Turai cewa da Champions League inda a group A sai SK Moscow ta kasar Russia ke dabsawa da Monaco ta kasar Faransa sai Bayern Leverkusen ta kasar Jamus ke dabsawa da Tottenham ta kasar Ingila. Ita ko Real Madrid da ke rike da wannan kamben ta kasar Spain tana kece Rennes ne da Levia Varsovie a rukuni na F. Duka dai a wannan rukuni na F, Sporting Portugal ta Lisbon tana dabsawa da Borussia Dortmund ta kasar Jamus. A rukuni na J, FC Brugge ta kasar Belgium tana karkarewa da FC Porto ta kasar Portugal. Leicester da bata da sa'a zuke-zuke a wasannin tamola na Premier na kasar Ingila tana ci gaba da takarwar gani a wasannin kwallon kafar na nahiyar Turai kuma a yau da marece za ta goga da FC Copenhagen yayin da Lyon ta kasar Faransa za ta kece Reni da Juventus da Turin ta kasar Italia. Haruna mamman bago na birnin kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger.
Kuma sashen murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekara guda kenan da Rasha ta ƙara tsohon hannu da ƙarfafa sa baki cikin rikicin da ake yi a Syria ta hanyar aikawa da jiragen yaƙi, makamai masu linzami da kuma dakaru don taimakawa da daddan amininta Bashar al-Assad a yaƙin basasar da aka fara shi shekaru biyar da suka wuce bayan Assad ya afka da ƙarfin tsiya kan masu zanga-zangar lumana a ƙasar. Wannan yaƙi ya haifar da mummunan illa, fiye da mutane 400,000 ne suka riga mu gidan gaskiya a yayin da miliyoyin mutane suka rasa mahallansu, yankuna da dama suka fada hannun ƴan ta'adda, aka kuma sace da lalata kayayyakin tarihi na shekaru masu yawan gaske. A har-haren da ake kaiwa a baya-bayan nan a birnin Aleppo da aka yi wa ƙawanya, wanda jiragen yaƙin Rasha da na Siriya suke yi wa lugudan bama-bamai, ya nuna irin matsanancin tashin hankalin da al'ummar Siriya ke ciki da irin ƙazamin farmaki da shugabansu da kuma wata ƙasar waje wacce take ƙoƙarin ganin cewa sai an ci gaba da damawa da ita ta kowane hali a yankin. Samantha Power, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, ta ce abinda Assad da Rasha suke yi a Aleppo ya wuce kowane irin tunani, abinda suke shine kitsa ƙarshen wannan ƙasa da al'ummarta masu tarihin gaske. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana a rubuce cewa Rasha ba ita kadai ce ƙasar da take taimakawa Assad don ganin ya rike mulki ta ƙarfin tsiya ba, ko kuma barin sa ya ci gaba da kai harin bama-bamai ba. Azabtarwa da yunwa da kuma amfani da makamai masu guba kan al'ummar Syria kai Assad ya samu goyen bayan Iran. Iran tare da uwar gijiyarta su ne manya masu hana ruwa gudu wajen kawo ƙarshen wannan yakin basasar, ganin cewa goyen bayan da suke baiwa Assad shine mafi tasiri baki daya. Mataimaki Secretary Blinken ya ce makomar take-taken Hezbollah da Iran cikin rikicin na Syria, sauran duniya duka za ta kalle shi da ma waɗanda suke yankin hada baki da Assad wajen kashe musulmi masu ƴan sunni. A kokarin Rasha na samun galaba da ƙarfin soja akan mutanen da ba su da ƙarfi, wato al'ummar Syria, kamar yadda sakataren harkokin waje Kerry ya ce, Amurka ta dage mu'amalar ƙasa da ƙasa da Rasha akan abin da ya shafi Syria, amma Amurka ba za ta yi watsi da ƙudurin nema wa mutanen Syria hanyar zaman lafiya ba. Mr. Kerry ya tabbatar a inda yake cewa ba za mu bar filin hadakar ƙasa da ƙasa ba, za mu ci gaba da neman hanyoyin da za mu kawo ƙarshen wannan yaƙi. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Sai ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
A takaice, dakarun Iraki da na Kurdawa sun ce sun sake kwato wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Mosul, yayin da suke ci gaba da dannawa da zama kwato birnin daga hannun ƴan ISIS. Farmakin da aka jima ana dakon fara shi yana samun goyen baya daga jiragen yakin Amurka da suka kunshi dakarun ƴan sunni da na ƴan shi'a, matakin da ya shiga kwanaki biyu yau Talata, sai dai har yanzu ana fada ne daga wajen birnin na Mosul. ƴan kungiyar Al-Shabab sun kwace Afgoye, garin da ke da nisan kilomita 30 daga yammacin Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia. Shaidan gani da ido sun ce mayakan da ke ikirarin kishin addinin Islama sun tada bom mai ƙarfin gaske da suka boye cikin wata mota kusa da ofishin ƴan sandan garin na Afgoye a yau Talata da rana. Mayaka ɗauke da manyan makamai suka fantsama cikin ofishin, yayin da wasu da dama kuma suka shiga kudancin garin. Wani mazaunin garin da ya so a saka ya sunansa ya faɗa wa sashen Somalia na murya Amurka cewa ya ga ƴan Al-Shabab da idansa a kan tituna.
Masu sauraro baki ɗaya abinda shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tani gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, da kuma injiniyan Makal daidaita mana sautuka. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.